Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa a cikin wannan shiri na daurin boye. Shirin da muka ce mukan zauna mu kwance daure-dauren da aka yi domin an karar da mahukunta da kuma wayar da kan talaka. Sunana Muzammil Ibrahim ya kasai da zan jara gamar wannan shiri. To alhamdulillah, kamar kullum kamar kowane mako, a yau ma muna tare da bakin mu akwai Honorable Amanullah Ahmad Muhammad. Wannan tsawon lokaci ake ta bada gudunmawa a wannan shiri, yau ma alhamdulillah yana cikin wannan zauri. Honorable, barka da zuwa.
To, masauraye, assalamu alaikum.
Sai kuma mutanen doka, akwai barista Umar Usman Dan Baito wanda shi ma tuni ya hallara wannan guri. Barista, barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Sai kuma matashi dan gwagwarmaya, haka zan kira ka ai. Comrades, Bello Basi Fage, lalle ka ce sai a rika sa fagen nan, a fada ka rika iran nan kishin unguwa. Allah sa dai an samu mukami nan gaba, rika kishin al'umma
insha Allah.
To comrade, barka da zuwa.
Assalamu alaikum masu sauraro.
To masha Allah, mai sauraro, kamar yadda ka ji a makon da ya gabata mun kwaso batutuwa kamar kowane lokaci, tilas muka katse kuma muka ce zamu dora a wannan makon. To yau ma an tashi da abubuwa, sai dai a matakin farko zamu fara ne da batun rufe iyakokin Najeriya da wasu kasashe da ake cewa border. A makon da ya gabata mun ji wani labari da suke fita cewa fadar shugaban kasa ta bayyana cewa rufe border nan da aka yi yanzu ta yadda ta amince za ta sake bude border nan a ƙarshen watan January, watan January kenan, amma ta sa sharuɗa. Ko ya aka yi haka, aka yi wa araga? Baran fara da Honorable. Honorable, tsawon lokaci dama kana daga cikin wanda kuka sha kira cewa kai a fahimtar kama ba ma rufe border ne maslaha ba, ka ba da shawarar a yi border ta tsandauri, a yi kaza, a yi kaza. Sai kuma muka tashi da wannan labarin, ya ka kalle shi?
To Muzammil, yadda na kalli wannan al'amura, ka gane mutum guda uku din nan, misali shi shugaban custom, baki ɗaya tsayin rayuwarsa bai taɓa kasuwanci ba, Jeffrey Onyema bai taɓa kasuwanci ba,
ministan harkokin waje,
exactly. Sannan shi mai girma shugaban kasa bai taɓa kasuwanci ba. Ka san akwai masu iya magana suna cewa ciwon ƴamace na ƴamace ne,
haka ne.
Duk wanda bai san kasuwanci ba, ba zai san menene illa rufe waɗannan buduji ba. Kuma misali, in ka ɗauko namu na namu yankin da ake cewa da kaza da kaza da kaza da kaza, mu har yanzu ba mu ga kafofin yaɗa labarai ba ko social media sun nuna mana wani illoli aka kama a bodoji na arewa. Ka san tuntuni dama an kula na arewa, aka bar wa mutanen kudu suna ta safa da Marwa, suna kare kai nasu.
Wannan ba albarkacin suna da ruwa bane?
A'a, ba maganar wannan, wannan white force kake faɗa ba maganar ruwa ake ba. Magana ake yi ta border, akwai sai mai border, akwai Idi Iroko. So duk waɗansu abubuwa da ake kama na laifi, misali ta Idi Iroko, tusa mai border suka dinga shigowa. Kuma da mutane suke cewa akwai alfanu na kulle border din nan, misali akwai, zaka ji wadansu suna cewa wai haka China, wai haka China, wai haka China. To in China yayi abin da tayi baki ɗaya, rufe kasar tayi baki ɗaya, ba wai border ta rufe ba,
ba a bar wasu jihohi a cikin shugaban
nan ba. Saboda haka ni in a'a, ba magana jihohi ba, hatta ports din nasu na ruwa duk sai da su kulle komi. In har sun yadda su ake mu ci gaban a sha wahalar masu waɗannan school of thought din, to baki ɗaya a rufe kasar nan rijib, ba jirgin sama, ba magana jiragen ruwa masu shigowa, mu zauna in zamu mutu mu mutu, waɗansu zo su gina ƙasar.
Ban sani ba ko kai ka bada shawara ka ce ai man da ake fita da shi ma, shi ma a daina fito shigo da shi, shi ma a daɗe shi,
shi ma duka ai. To me amfanin kawo shi ko mu gane ba? Duk waɗannan abubuwa ya kamata a duba. Amma yanzu kaga suna kawo sababbin sharuɗa, bayan akwai abin da ake cewa ECOWAS protocol, akwai agreements da muka riga muka sa hannu,
yarjejeniya da kasashen Afirka,
tun yarjejeniya ka san tun yaushe ce? Tun
1975.
To yanzu kuma
wazan 40 dona abu shekaru kake,
exactly. Amma yanzu ka zo kana cewa kai da kaza, kai da kaza, kai da kaza, kuma kana kiran kanka giant of Africa, kana ta fito da rauninka Muzammil. Abinda za ka yi shine waɗannan reports din. Yanzu in ka duba last week, mutum miliyan 1,400 su suke apply for aiki a civil defense.
Mutum miliyan
1,400, abinda kawai za ya dauka mutum 5,000. To ta yaya za ka sa waɗannan? Kuma ga su nan masu basira, majiya ƙarfi. Amma kanna ka zo kai creating border security din nan, ka zo kai creating post din na tsandauri, ko ba gane ba? Kuma kana da next agreement shine na baki daya na Afirka baki daya, to ya zaka yi da wannan? Baka iya
control nan, nan ka toshe,
a'a baka iya control din mu Afirka time ba. Sannan kuma yanzu baki daya Afirka baki daya za ta danno kasarka, ya zaka yi da su? Baka shirya ba. So an ana barin jaki ne ko ba gane ba? Ana dukan taiki. Yanzu na maganar sai an rako kayan nan daga kasashen da aka yi su zuwa border dinmu na Najeriya, to wa zai dauki wannan nauyin? Custom din su ne daga can za su hau, ko kuma trade missions ne Najeriya? Ka gani za su provide staff,
so ya trade missions,
watin embassies din kowace kasa, akwai wakilai na wanda suke cinikayya, akwai trade mission a ciki, saboda a haɓaka kasuwanci. To su wane ne za su yi wannan aikin? Kuma wane ne zai biyarin wannan custom? kuma duk abubuwan da kaka gani mun ana bari ana ta shigowa da su ai duk laifin mu ne duk rashin mu tani muzamme lokacin da wax english wax ta rufe company a ingila sai ta zo ta ce
ina kamfanin kamfanin da yake yin
atamba atamba sai ta ce ina aka fi sai atamba sai suka ga Najeriya ne da suka zo abinda suka fara dubawa investment da zaka sai su babu wuta dole suka tafi Ghana suka bude wannan
kuma kasuwa tana Najeriya
kuma kasuwa tana Najeriya ka gane kamar yanzu Volkswagen ne da ta zo again suna so
ta
plant
mota Volkswagen ta bitin
kenan ta bitin ka san akwai plant din a Lagos
da hada government
ka gane sai suka ga babu wuta sai suka tafi Rwanda to yanzu a zancen da nake faɗa maka baki ɗaya yanzu last week suka launching din duk motar da za ta zirga zirga taxi a Rwanda ba za ta amfani da man fetur ba electric car ko ina akwai point da za a sa mota
subhanallah
si charge
ka ga da a Najeriya za a yi wannan da dokar
to da a Najeriya za a yi so duk waɗannan abubuwa muke ta duba ana cewa a'a kaza 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 da kuma baki ɗaya sai an rusa storage facilities yanzu asara nawa za a yi kuma ai akwai dole ka tanaji wurin da zaka aje kai wani lokacin in mota za ta lalace ko abuwa dole ka aje a wannan store store din su ma sai an ce duk sai an rusa su to amma yanzu Osbanje zai tafi waɗannan West African abin din ai ko summit din na wannan problem din yanzu zamu ga ya za a yi kuma ya za a yi din so dole mu zamu saurari su kuma kakkamanta waɗannan neighboring countries din mu strategic partners din mu ne
kasashen mu da muke makotaka da su
a karkar tsaro
abokan mu'amala ne
abokan mu'amala ne yanzu na faɗa maka ba dan Niger ba da ba Najeriya
to gari ya
lokacin yakin basasa ai me yake cewa kasashen yamma da Ingila da France da sauran su baki daya hana mu makamai su kai so wanda suke bada makaman su ne Russia a shigo ta Misra a kangaro a kawo su Niger ko ba gane ba sannan Usman Farouk ya karba sannan akai su
ita Russia ita Niger ta sadaukar da ta taimaki Najeriya lokacin ta karba makaman daga Russia ta miko Najeriya
yanzu kuma multinational joint tax force da ake yi ai za ka ga akwai Benin Republic akwai Niger Republic akwai Chad Republic akwai Cameroon Republic
da suka bada dama wajen yakar
wannan rashin tsaro a North East din nan to yanzu duk kuma ka zo ka ce a su ba za su kaza ba su ba za su
kaza wato na ba da yake fahimta kamar na kasa kamar Niger ma ta fusata da mataki da Najeriya ta dauka
a da Ghana ma
da Ghana
to shaguna nawa suka fusa na ɗan Najeriya
a can Ghana
a can Ghana shaguna nawa suka
to me yasa suka yi wannan
saboda sun harsala ko ba gane ba
abinda Najeriya
ce yawa because nan ce kasuwar su ka gane mu ma akwai mutanen mu can ce kasuwar su bari mu faɗa maka wani abu billahi la ilaha illa huwa muzammil kaga ba dan matatan Niger ba kamar nan to da wallahi ba za ka iya sayan cooking gas ba
gas din girki
ba za ka kuma iya sayan man diesel ba yafi karfin ka
wai din nan Niger ake kawo
din nan Niger ake kawo yanzu da kullu boda din ka san abin da ya faru yanzu wadancan wanda suke kawo na ƙarya da gaskiya din daga Lagos yanzu kowace mota diesel an kara mata saboda naira miliyan 2 to ka faɗa mun a ina za a fanshi a jikin consumer
talaka
gaskiya a cikin talaka
Allah ya kyauta
amin
baraje gabarista kaji honorable ya kwaso abubuwa ya ka kalli sassauci da fara shugaban kasa take cewa za ta yi na bude boda amma ta ce sai ta sa sharuɗa ga sharuɗin nan honorable ya fara faɗin su
da farko dai ni abin da zan ce a wannan kirayi kirayi da ake ta yi cewa kulle bodan nan da aka yi ba zai haifar wa da talaka da mai ido ba to har kuma gwamnati ta saurari wannan kirayi kirayi da al'umma suke yi to abu ne da za a ce muna mutukar maraba da wannan kulle bodar saboda idan ka tsaya ka kalli shi wannan kulle bodar to amfanin nukan da ya haifar ka fuskanta ko ni a fahimta ta gwamnati ta ƙara samun amfani ne to wajen tara haraji da take tarawa ta can bangaren abubuwa da suke shigowa ta teku amma kuma ba ruwanta da musiba da talauci da kunci da ƴan arewa da talakawa
su ƴan kasa dai ba a ce ƴan arewa
musamman ƴan arewa mu muka
bishan wahala a kudu an ci gaba ya samu
ka ga ne ko tunda yanzu duk kayan da izo ta kudu ta cikin teku ka fuskanta ko yana zuwa bakin teku wanda zai ma da kwan da zai dauko kaya daga jirgin ruwa saka shi a motoci mutanen ka ne na arewa kurkurori da akori kura da makamancin sa da zasu yi dakon kaya su shigo da shi cikin gari mutanen ka ne na arewa motocin da zasu dauko daga kudu a kawo ma nan ba duba ne na mutanen arewa
yanzu an ce a can aiki ba ya wahala
amma da ai ka duba ka gani da yawa daga cikin gari lokacin da ana shigo da ka in mangal yace yau ga mangal yayi aiki samari ba za ka iya irga waɗanda suke samun abin da za su ci ba to wannan bude boda da ake cewa za a yi abu ne da muke maraba da shi, sai dai kuma gwamnati fa ta sa wasu sharuɗa, wanda kuma wannan sharuɗan a hankalce ni gani nake yi ba za su yi ba, saboda kasashen nan da suke kiwaye da mu ba yaran mu bane. A cikin sharuɗan da Najeriya ta sa, wai shine dukkan wani kaya da zai shigo sai su waɗannan gwamnatocin kasashen makota sun yi wa kayan rakiya.
Najeriya ne kamar kayan shigo daga Niger, sai gwamnatin Niger ta dauko kayan ta rako shi zuwa Najeriya.
Tunda ka san da shigo daga Niger, za a sa ma'aikatan tsaro su dinga bin motar har sai ta zo bodan Najeriya.
Kaga Najeriya za su rike wa aiki
daga bangon Niger na gabas zuwa na yamma, inda za abun nan magana fi sabilillah. Kai ba kai ka daukan musu
gagana
ba kai ka daukan musu ma'aikata ba kai ka biya musu salary ba kai kake ba su mai ba, to zaka ga wani abu.
Amma ba rista kafin ka sauka,
yes,
kamar a sharuɗin naji kamar fara shugaban kasa ta ce sharuɗin nan fa akwai su dama tunda ba wannan magana kamar akwai su.
To ni dai ban san da wannan sharuɗin ba, kuma ni issue din wannan boda da hikimar da ita gwamnati take nunawa na ciki dai ana maganan akwai tsaro, akwai kuma issue din yadda mutane wahala za ta matsa mutum ya dage fara kirkire-kirkire. To amma ni a fahimta ta ai gazawa gwamnati ce ta janyo haka. Kamar yanzu bari in baka misali, akwai wani general da na taba karanta interview din sa, wani ko Olushola general ne da suka yi aiki tare da su baban gida, suke cewa a lokacin da aka yi yakin basasa, iyamurai takura da suka yi sun takure kwakwalwarsu da kansu suka dinga mai da katafila irin ta ɗiban ƙasa, suka dinga mai da ita tankan yaki da kansu a lokacin an fara samu mai, suka dinga yin local refineries da suka dinga tace man fetur dinsu. Ice to kasalan Najeriya ce waɗanda suka zo da wannan baiwar da fasaha bacin an gama yaki da kamata yi gwamnati ta kira su a ciki a ƙara karfafa musu fasaha. Tuntuni muna kiraye-kiraye cewa akwai abubuwa da yawa da in gwamnati ta yi rayuwar talaka za ta gyaru, za a samu arziki musamman idan wannan man fetur ya wadata, musamman idan gwamnati ta iya gyara matatun man fetur wanda muka kirawo cewa to gwamnati in ba ta son abin ƙasar waje ya shigo, to mai da muke da shi ta daina shigo da tatacce ta dinga tace nata. To kaga a yanzu gabar da ake ciki yan Niger Delta mafi yawa zaka ga ana ta korafin oil bunkerin cewa ana fasa bututun mai, ana satar man Najeriya, suna da kanana. Ba za ka iya irga lokacin da za ka ji sojoji DTF sun ce sun je sun tashi irin wuraren da yan Niger Delta yan dabarsu suke tace man fetur ba. Me isa gwamnati tunda ita ta gaza ta samar da waɗannan matatun man fetur, ba za ta janyo irin waɗannan yan Niger Delta da kuma duk wanda yake da fasaha zai iya karamar matatun man fetur, to gwamnati ta haɓaka iliminsa ta bashi aiki? Ka gane ko mu koma waɗannan mutanen da ake gani tsageru su zamanto za su amfanar da
kansu
kuma su amfanar da al'umma. To saboda haka kaga wai ka ce ka takure jama'a, mutum yana cikin yunwa, yana cikin
ciwo,
yana
ba zai awon kirki ba,
ta yaya yake yana mugun tunani, ta yaya zai samu basirar da zai yi kirkire-kirkire? Saboda haka ni a fahimta ta wannan abin da gwamnati take cewa za ta yi na sake bude boda abu ne wanda yake muna maraba da shi. Sannan kuma abin da gwamnati ta kasa ganewa, waɗannan kasashen ka san ko a shara addinin musulunci akwai haƙƙul jiwar, cewa makocinka yana da matukar haƙƙi a kanka, inda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mala'ika Jibril bai gushe bai nemi wasiya da makocina har sai da nazarci zan gaje shi. To kaga musamman su Nijar, musamman su Chadi, su Ghana da Kamaru da kuma Kwatano sun dogara akan Najeriya akan abubuwa da yawa da suke yi na masarufin yau da
gobe. Na fahimce ka,
yes,
matakin da Najeriya za ta dauka,
yes,
zai iya kasara wa'ancan kasashen kenan.
Matakin da ta dauka bacin mu yan kasuwan mu da ikassara anan ba sa iya shigo da kayansu. Na taba ba da misali,
tunda ba fitawa
na baka misalin masu siyan goro daga Ghana sun kai kudin su Ghana, trailer ta zo tana bakin boda, goron su ya lalace,
ga masu fata
yan fata sun yi trailer ya kone. Masu noman mu irin na kayan miya vegetables albasa da abubuwa su cabbage su karas da suke fita da shi Kwatano suke fita da shi, Niger suke fita da shi, Chad shi ma an rufe. Masu siyan atamfofi da makamancin haka daga Kwari da makamancin haka sakamakon rufe bodan nan ba za su iya fita da shi ba. Kuma kasashen nan makotan mu kaga su ba ta inda za su dogara da masu takalma da duk makamantan haka. To kaga abinda nake cewa yanzu mutanen nan sanda ana rigimar Boko Haram, sanda ana cewa ɗan Boko Haram fafakar sojojin Najeriya suke, ɗan Chad ne fa suka zo suka shiga fadan nan, su suka bude hanyar da aka samu gwamnati ta yi galaba da mutanen nan. To mutane a lokacin da ta kake cikin halin wahala sun shigo da jininsu da dukiyarsu da komai sun taimaka ba, yanzu kuma ka zo ka samu zaman lafiya, ka samu kwanciyar hankali ta taimakon su, kuma ka zo su kuma su kake kokarin ka kuntata
su. Allah yake ta, amma doka ce ta kasa da kasa ba rusa ba, mu sani ba ko
dokar kasa da kasa abinda tace. Kamar inda honorable ya faɗa, tun 1975 akai signing din agreement cewa bodojin mu za su kasance a bude, mu dinga mu'amala
da gidajen junan mu,
mu dinga shiga gidajen junan mu ba tare da wani ya kuntata wani ba, ba tare da wani ya cizguna wani ba, har kuma irin sa hannun da aka yi aka haramta wata kasa ta zo da
wata. Wala Allah wata tambaya da zan yi, wala Allah wata tambaya da zan yi kafin je ga comrade. Idan har an yi wannan dokar, Najeriya tana cewa ita ake cutarwa, su wayancan kasashe me yasa ba cutar da su ba?
Kuma ni abinda nake gani ai shi ala kulli halin laifin makotan ne. Kamar yanzu duk kasashe da ka gani na duniya zaka ga suna da masu gadi kala kala, zaka ga akwai jami'an fasa kauli, akwai kamar yanzu a America zaka ga akwai irin su Homeland Security, wadanda su akwai wadanda zaka ga coastal area security kawai, iyakokin teku wasu border border suke gadi.
Barista
gwamnati ne, kuma gwamnati ita take da haƙƙin ta ƙarfafa
su. Haka ne, barista zai su kwane mana ƴar awar da muke da ita, ga kamar ma na ga bakin sa sai motsi yake. Yayi rubuce rubuce. Dawa shi ma border na tana da musa. Ya ka kalli sharuɗan da shugaban ƙasa ya sa, ko kuma fara gwamnati tarayya ta sa? Sun biya kuɗin sabulu kai ma a gurin ka, koko dai san makar.
To bari dan yi tsokaci kaɗan akan wannan mas'ala ta rufe boda ga baki ɗayan ta Malam Muzambil. Ni ina mamaki in ji wani masani na tattalin arziki ko kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullun ya zauna wai yana ƙoƙarin ya gamsar da talakan arewacin Najeriya akan muhimmancin rufe boda, sai in ɗauka cewa kamar ma sun ɗau mutane ba su san me suke ba. Mu dawo mu kallu wannan mas'ala ta rufe boda ta fuskoki da dama. Na farko, duk wanda zai ma tawili akan wannan mas'ala ta rufe boda zai maka tawili ne akan cewa ana so ƙasa ta dogara da kanta, ta ci da kanta, sannan kuma ka ji yana ma kanikanci ta fuskar togaciya da ƙasar China. To sai mu dawo mu tambayoyi guda biyu wannan mas'alar boda da ake magana. Shin ƙasar China, ka je ka tambayi kanka lokacin da ta rufe boda, wanda lokacin da China za ta industrial revolution ba ma boda ta rufe ba, kayayyakin da ba ta san a shigo da su na waje sai ta ƙara musu haraji, ya zamana cewa harajin ya kai fiye da kashi 100, sai zamana cewa sun yi tsada dole zaka sai kayan cikin gida. Sannan ka tambayi kanka, shin China da ta tashi wani bangare na ƙasa kawai tace ta kulle border, ko kuma gabaki ɗaya ƙasa ta kulle kamar yadda wannan rabul ya faɗa? Sannan China megawatt nawa take generating a lokacin? Babu yadda za a ce ka zo ka magana rufe border sannan kuma ka bada ƙarfinka kamar yadda barista nan ya faɗa, gwamnati ta baza kwajinta akan talakawa musamman na arewacin Najeriya. In ka ce ka kulle border ba da ƙasa kake ba gabaki ɗaya, da arewacin Najeriya kudancin Najeriya babu boda, boda su sami boda ce wacce ita ma kwanan nan ne ake magana tawilin an rufe ta, amma da a bude take, suna da ruwa, suna harkokin su na arziki ta fuskar ruwa. Sai ka zo kace ka rufe boda, da wa kake? Da dan arewa kake? Ya kamata in za a yi abu a ƙasa a tsaya a mai kallo na kokot, ba a mai kallo na bangaranci ba. Masana da dama a ƙasar nan Malam Mizami suna zargin cewa wannan mas'alar rufe boda ba an yi ta bane dan a gina tattalin arzikin ƙasa, an yi ta ne kawai dan a karya arewacin Najeriya. Kuma na gamsu da su, ba yadda za a yi mutumin da yake kokarin ya gyara tattalin arzikin kasa a Malam Zamilu a ce hutu kawai in zai yi baya hutu a Najeriya, sai ya ɗibi jirgin mu an zuba masa mai, an ɗibi mutane an ɗibi tawaga an tafi wata kasa can a London, sannan za a je a huta, sannan kuma ana claimin za a gyara tattalin arzikin Najeriya. Shin ba mu da wurin hutawa ne a kasar nan? Muna da Yankari, muna da Obudu, muna da Mambila, muna da Kajuru. Shin shugaban kasa yau ka ji kai kanka zaka ji daɗi a ce shugaban kasa zai tafi hutu, ya tafi
amma ai da gwamnati aibinsa za su yi shi ne. suke marayi ba za su bar shi huta
okay duk jami'in gwamnatin da yake da ruwa da tsaki da shugaban kasa yana iya zuwa London kana ina lokacin da ake magana ana damun shi a London din magana ce kawai ta ka gane ko ba da gaskiya ake ba malami zamil ba yadda za a yi a matsayin ka na dana misali nake ma misali kullun ina maka fada akan ka daina shiga gidan TV gidan kallo din nan sannan kuma da daddare in zo in ce na shirya zan tafi sinima kaga ai maganar wa'in ce maka wai ina kokarin ka gane a ba maganar ma da kai a can ba kai na ina ma fada ka rinka shiga gidan TV sannan kuma ni da daddare in zo in gaya ma cewa zan tafi sinima sai kaga ba da gaske nake ba yau da gaske ake mas'alar rufe bodar nan lokaci daya kasa shugaban kasa zai ce ya daina kai ayyan sa waje karatu kowanne jami'in gwamnati ya daina diba kudin Najeriya ya kai dan su waje karatu sannan babu mutumin da za a ƙara duba shi ta harkar lafiya a wata kasa a Najeriya za a duba shi sannan boda ba ta arewa za a kulle ba duka ruwa kasa duk a kulle to kaga ko giyar wake mutun ya sha ya san cewa da gaske ake amma kawai mas'alar bangare ɗaya kullun ake kallo shin wai da arewa kadai ake kare tattalin arzikin Najeriya ya kamata masanan mu su rinka tsayawa su kalle mu
idan ka ce arewa komai barista to ai su ba su ce saboda arewa suka da wannan matakin ba komai
amma kuma matakin mai isa ba dauke shi na kasa gabaki ɗaya ba malami zamil mu tsaya mu ga kan mu gaskiya a shekara hudun nan wannan mas'alar Arewacin Najeriya ta shiga matsanancin tsaron da bamu taba shiga irin sa ba. A yanzu a Arewacin Najeriya ana satan mutum, ana cinikin mutum yadda ka san bujimin sa. Rannan ake maganar cewa masu manema labarai irin ku suka zo suna maganar yanzu cinikin mutum har ta kai ana fita ai fataucin mutum a wannan kasar ba South Africa ba. Ka ganta nan, ba Libya ba. Na manta na tuna ba Kuwait ba, na manta su na kasar. Ana sai da dan Najeriya. Kuma idan ka kalli harkar satan mutanen nan da harkar ta'addanci gabaki ɗayan ta 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 yi sansani a arewacin Najeriya wanda shi da zuwa muna daya
ina zuwa komar yana daga dalilin suka bar cewa makamin da ake shigowa da shi ake cutar da arewan duk ta bodan ne suka ce idan
an bi ka bari ina zuwa munci da karka manta a yanzu rannan naji masana suna magana cewa a yanzu fa ƴan ta'addad da suke kasar nan suna iya mallaka AA ba abin diga a Najeriya barista amma suna iya mallaka AA and aircraft suna da ita ina kuma karka manta fa anan nan ake hirar da wani dan ta'addi yana hirar cewa helicopter ake zuwa a kasar nan da ake magana tsaro helicopter ake zuwa a garin su anan nan arewacin Najeriya fa ya tsaya yana jeho musu makame suna karba ina jami'an tsaron suke ina jami'an tsaron
jirgin daga United States
jirgin daga United States sai kamata ka tambayi kanka wato mas'alar rufe bodar nan mu daina raina wa kanmu hankali ya kamata idan zaka zo ka ce ka rufe boda ka rufe boda ta kasa da ta ruwa sai mu yadda da kai in zaka ce ka rufe boda ka samar da wutar lantarki babu yadda za a ce kasar da ka kasa tsare talakan kasar ka kasa samar da wutar lantarki kuka kasa tsayawa ku huta a kasar ba a duba ku a kasar ƴaƴanku ba a duba su a kasar ba sa karatu a kasar babu abin da kuke a Najeriya in banda in kun mutu a kawo gawar ku Najeriya hutu ma kun tsani kasar nan ba za ku iya hutawa a Najeriya ba sannan kuma ku zo kuna wai talaka lalle lalle sai ya ci shinkafar gida yanzu daga shekara 4 zuwa kawo yanzu daga shekara 1 zuwa kawo yanzu shekara 4 baya shin mas'alar rufe bodar nan malami zamil ci gaba aka samu a kasar nan ko ci baya rannan na je siyan shinkafa
an samu
manoman ne maganar noman nan duk ƙarya ce ba wani abu da gwamnati ce akan mas'alar noman nan me gwamnati akan mas'alar noman nan nawa aka sawa noma a harkar budget mu tsaya mu ga akan mu gaskiya a yanzu shinkafa ɗin Hausa
damno
ta gina ina zuwa munci daya barista listen to me rannan na je siyan shinkafa a wani mall dan ka in fada anan shinkafa ƴar Hausa irin wacce take da kwano 19 nan billahi ladhi abin da na gani naira 20,000 amma sai wani mutum yazo ya dube ka wai ya ga ma wai wannan ci gaba ne ai na ka samu ci gaba a kasar nan
yau
ba magana hankali bane ai kullun fadawa rani ake kullun in ka lura nitsewa ake wahala ake ƙara shiga sannan kullun report da yake fitowa da kasashen duniya cewa Najeriya talauci ake ƙara shiga sannan irin wannan policy din kullun ƙara shi ake sannan talaucin a Najeriya in ka zo sai ka kalli wajen kashi 90 da wani ba arewa yake ya kamata manyan mu su tsaya su rinka kallon wannan
Allah ya kyauta abubuwan da yawa batun boda da yi ba zai kare ba honorable mun kwaso batutuwa da yawa za mu dan sa pause abinda bature kan in ana kallon talabijin a sa pause batun boda na san za mu sake dawo shi nan gaba mu koma batun cin hanci da rashawa da ake ganin shi ya kashe kasar a kwanakin baya mun ga yadda tsohon shugaban hukumar ta fansho ko kuma batun fansho ne
maina
an kama shi ma an je kotu saboda zargin sa da ake da cin hanci da rashawa to an je kotun ma yanzu yana neman a bashi beli saboda bai da lafiya har a wheelchair aka kawo shi honorable ka kallon mana maina din nan da case din sa ina aka kwana dangane da batun wayancin kudi da ake zargin tun daga shi ana zargin ma za a bada belin sa
to ka san shi case ne lokacin da aka ce ya zo ya gyara ko ba gane ba harka ta fansho saboda harka ta fansho ko ba gane ba ya zama wuri da ya lalace sannan aka rasa yadda za a yi da shi sannan aka dauko shi
daga ina aka dauko shi
a ma'aikaci ne
to
aka ce zo yi reforming wannan sector
ya zo gyara ta
fansho shi ma na faɗa maka as usual ko ba gane ba kudi ne daman gasu nan in billions shi ba yazo
billionaire
yazo abinda zai yi a lokacin amma a lokacin na fada maka ka sa akwai ɗan majalisa na tijjiyawa
majalisa
a lokacin da committee din nasu dan bai ba su hadin kai ba a lokacin sun nemi kudade a gurin sa
su kawai ya ba su kudi ko me
su ma ai sun san me yadi ba ya ba su nasu kasar saboda haka
amma ta karshen kasar suka yi
saboda haka rashin bada wannan kudi a wannan lokacin suka ce IG arrestin din sa ba
shugaban yan sanda ya kama shi
daga wannan ya tsallake rijiya da baya
ya bar Najeriya
saboda haka ba a ƙara jin maganar maina ba ko ba gane ba sai irin mu wanda muke bibiyar me ake ciki yau da gobe
to wata kasa ya tafi
Dubai
to
ko ba gane ba dan ainan ce mata tarasu nan kuma duk wani ma'aikacin gwamnati babba anan yake kara kaina suke gasa ta sayan dukiya a Dubai saboda kowa yana da estates ɗinsa yana da gidajen sa yana da duk abin da ka sani da businesses ɗinsa can ya koma saboda haka at the end of the day da sabuwar gwamnati zo ta Buhari ya nemi ya dawo cikin kasar nan yadda attorney general na kasar nan yake magana ya tuntube shi ko ba gane ba shi kuma ya tuntubi DG na DSS yace kar ka je ku zauna kai kade kai da maina in zaka je ku zauna da mutum biyu ko uku ko hudu a Dubai kenan suka yi za su hadu to da aka je attorney general shi kade ya je zauna da maina Allahu a'lam shi su biyu su uku suka zauna Allahu a'lam amma da maganar court cases shi attorney general ya amfani da su ya dawo da maina da aka dawo da maina assistant director ne sai gashi an yi promoting din sa
bayan watan badakala
bayan duk
aka dawo da shi aiki
yau aka mai da shi DD shine deputy director aka yi posting din sa interior wannan abu da ya exploding
ya fashe
yau shine kaga an zo an kafa committee a house wanda zaka ga dambazo ya ba da sheda shugaban ma'aikata ta ba da sheda shi attorney general ya ba da sheda wanda alima da kin gini shi ya chairin wannan committee din to amma har yanzu babu wannan report na committee din abinda masu turanci suke cewa bai ga light of the day ba bai ga hasken rana ba ba san me yake ciki ba kuma ya zama na it's a big scandal to the government saboda ita
amma wani abun kunya ne ga gwamnati
saboda magana da take na cin na yaki da cin hanci da rashawa to ga wani babba wanda ake zargi da cin hanci da rashawa hanci da rashawa wannan ne Mpansho
sun fadi adadin kudin da ake zargi
da billions ai
billion
100
da ake zargi kware da gaske abinda ake ne ba over 100 billion a hannun sa na fada maka sai gashi an dawo da shi wannan na fada maka aka kusan yin fada ma in ka duba a federal executive council
tsakanin taron majalisar zattawa
ta fada shi ita kuma chief of staff take cewa ba yadda ban ba ku shawara ba kar a dawo da mutumin nan to daga nan na fada maka ya batan dabu
wai me hikimar da shi din dole sai shi din Najeriya
shine nake to ai shine to ai ta Najeriya ko ba kare ba kamar yadda komar da take fada kullun in aka zo magana cin hanci da rashawa ai yaudara kanmu muke ko ba gane ba wai anan serious ka gane tun farko Muzamil da gwamnati tana jin shawara lokacin da ta zo muka cewa shi General Buhari ya duba bangaren shari'a ya magana ya kotuka ta musamman ya special courts ya zauna da ƴan majalisa duk aka yin abubuwan nan sai mutane su gani ai cin hancin yaki da cin hancin wasa ake wasan yara ne shi sa ya ga take da guts mai ne ya ce ah tunda abin nan ma babu abin nan gawa ne ni ma bari in dawo mana but let me find by way shine ya find this way ya dawo din kuma ake bashi sabon mukami ake promoting din sa
wai yafi kowa iya aikin gwamnati ne abin da yake son gano kenan
to ka gane to ka ga wannan kenan sannan ina faɗa maka ya silale ta hannun Najeriya fa kamar yadda Kano ya fice
ko shi ma shiga
ba sai ya fice ma ya fice sai yanzu da ya dawo ta Niger ya ƙara shigowa yana da gida a Niger a wannan gidan shi ne aka ta mu dala miliyan 50
a gidansa Allah sarki yan fansho
wannan jira jira gari kudi fa mun samu take faɗa da Nigerian government
ai kwanan nan ne ma
kwanan nan shi ne nake faɗa maka to wannan kuma kaga security suna tracking din sa shine aka same shi a wannan hotel din wanda har suke cewa dan sa ya fito da bindiga yanzu ka san trial din da shi da dan sa aka kai su
shari'ar da ake shi
da yawa to amma ka san kullun kamar yadda kamar da yake faɗa lalacewa ta mu ta kai lalacewa duk inda ka sani cin hanci da rashawa shiga bangaren yan sanda bangaren alƙalai bangaren su shugabannin prisons din matan da dai an canja mata suna correctional centers din yanzu a ce mutum wannan bulelan mutum kosashen mutum yanzu a zo a ce dan an raina mutane ko ba gane ba a ce yau gashi an kawo shi ko ba gane ba wai rangaranga ko ba gane ba kamar yadda aka kawo Dino Malai rangaranga kamar yadda aka kawo
ya sanar Dino Malai dan film ne mutum ne
tsallake mota kamar metu ko ba gane ba kullun a stretcher ko ba gane ba as a nation ya kamata ka gaga ne mu zama we serious saboda population din mu by 2050 zamu tabu mutum 400 ko ga ne ba mu zama kasa mai ake cewa comedy mu zama muna wasan koko a kasar nan ko shi ma gashi wai yana tafiya da kyar da kyar da sauransu
wato duk wanda aka mara chance da shawahan da an fara shari'a sai tibe da lafiya
sai
aka kawo shi a kujera
wato abin da yake so
ko ga ne
ba shi passport ya kama hanya ya tafiya sa kamar yadda wannan ita ma ta ce ba ta da lafiya ya sunanta Diziani ta haka abubuwan nan suke kaga ita ma ko zancanta
Aba an sai da gulagulanta ba da wayoyin ta
ba sai rabata kunna
to bai gonjan ba hayo
bai gonjan ba hayo
to bulan je ga barista ka ji bayanan honorable shi yana garin mun aka tafi aka kasa za ta zama kamar kasar wasan kwaikwayo an kama mutun da badakala kudi kudin yan fansho amma gashi abin da yake yanzu ne ma yake ma a bashi bail ya sulale abin wai tsarin shari'a ne haka kokwa
wato da farko abin da za ka yi la'akari da shi ni dai a fahimta ta kamar inda honorable ya fada wannan yaki da cin hanci da ake fada to ni a fahimta ta kawai tatsuniya ce saboda zaka ga kamar shi maina lokacin da igudu ya ban Najeriya kimanin shekara 6 da suka wuce a fakkar kashin gwamnatin Jonathan aka gano cewa yayi wannan zambar yayi almundahana a faka fafake shi za a kama shi igudu ya ban Najeriya kaga in ana dauko gwamnatoci a sikeli gwamnatocin irin su Jonathan su ake ganin gwamnatoci waɗanda suka yi kaurin suna a cin hanci da rashawa haka yan Najeriya suke da bilibin to kuma yanzu sai Allah ya kawo
kuma haka ita wannan gwamnatin ta
sai kuma yanzu Allah ya kawo gwamnatin masu gaskiya to amma kuma a wannan gwamnatin masu gaskiyar shi fa wannan mutumin da ake tunanin ya sace kuɗi ake zargin sa ya sace kuɗin yan fansho waɗanda wasu a hanyar karɓar wannan haƙƙin nasu bacin sun shekara 35 suna yi wa al'umma hidima wani a harkar karɓan fanshin sa yake mutuwa to ga wanda ake zargin ya
sace kuɗi
amma wannan gwamnatin ta tare shi da maraba aka dawo da shi
aka je can mu aka tattauna kamar yadda wannan
rubutu ya faɗa kuma aka dawo
har attorney general
aka ce aka dawo da shi aiki ka gane ko ba wai an dawo da shi aiki a matsayin sa da igudu ya ban Najeriya a matsayin fugitive wanda ake zargin ya gujewa shari'a ba ba a matsayin sa na assistant director ba sai ya samu tagomashin arziki ya koma director
hero tauraro
to saboda haka surutu da iyawa shine isa har gwamnati hankalinta ya dawo kai ta ƙara tunanin a kama shi saboda haka
a kama shi ba a kore shi a baya
saboda haka shine ya boya yanzu ya ƙara shekara 2 yana boye to shine yanzu kuma ya ƙara rusa fesin bacin ya sake bayyana to kuma wannan dambarwa ta kawo mu gaban kotu to kaga a ka'ida da kotuna suke la'akari da shi wajen ba wanda ake tuhuma da laifi beli ko a hana shi to tendensin cewa shi wanda ake tuhuma in aka sake shi a beli zai tsaya ya ci gaba da sauraron shari'a to yana daga cikin abu mafi muhimmanci da kotu take la'akari da shi to amma shi maina din nan by his antecedent inda inuna an taba neman sa ya gudu ya shekara 4 an kara neman sa ya buye shekara 2 to yanzu kai kana tunanin in ka bada belin sa zai dawo kuma yanzu fa wai tunanin da a zama da aka yi na baya wasika aka aiko daga likita na inda ake tsare da shi cewa yi ba shi da lafiya ba zai
to ya aka yi ba aka wannan kullar ba aka samu likita
zai la'akari yanzu a Najeriya kamar ya zama wata tradition wata al'ada duk wanda ake tuhuma da laifi in ya tashi sai ka ganshi a wulshiya
amma ba da wani dan gyara duk wanda ake tuhuma babba
babba ne
ke bara akuya ina sai zai zai
abuna babba ne ke dibi kamar yadda idan ka dauko Olusa Metu
na'am
shi ba fa a wheelchair ba a kujera ba a irin gadan nan mai kaman makara wanda ake diban mara lafiya
dan a tabbata ba bai da
wanda ake turo mutum a fito da shi daga operation kuma mu ƴan Najeriya ba mu haukata ba kowa ya san ƙarya ne yanzu ba da dadewa ba Dino Malayi ice ya faɗo daga kan mota idawo majalisa yana takawa da kyar amma da aka nuno shi a cikin lobby a cikin corridor yana tafiya da gashi yana dogara sanda yana tafiya da kyar yana dingishi sai gashi ya wuri yana tafiyar sa da aka nuno shi shi kadai bai sani wa CCTV kamera tana daukar sa ga issue din irin su malam Halli Ribello to all this waɗannan abubuwan zaka ga Najeriya ta koma kamar wata ƙasa ta wasan kwaikwayo mutumin da yake ana zargin sa da aikata laifi yayi almundahana da dukiyar al'umma sai kuma ka dinga ganin sa a ko keken guragu ko kuma gadan marasa lafiya
yana neman masa lafiya
wannan
ya sassauta masa
wannan ya janyo a masa sassauci da zai samu beli
to amma ba rista kuma kotuna zaka suna bayarwa kuma
to ka san kamar inda na sha gaya maka ita doka ta raba laifuffuka akwai laifin da yake ana iya bada bailin sa kuma capital offenses waɗanda suke janyo hukuncin kisa su ma a wani lokacin doka ta yadda a bada bailin sa kuma doka ta sanya damar a bada baili a hannun alkali kuma shi the essence din da kamar akwai pronouncement da Supreme Court ta taba yi a wani case din Sulaiman versus COP abinda Supreme Court take cewa shi dalilin da isa ake bawo mutum baili domin a dan bashi dama ne ije ichi gaba da gudanar da al'amuran sa
nan kasu tsaya cak
eh kafin a gama shari'a wanda da zarar an gama shari'a an samu mutum da laifi whoop za a kama shi wani ma in hukuncin kisa za a yi mar ranar da ibaro gidansa in kotu ta same shi da laifi ba zai sake koma gida ba zai
koma gida ba
ko sai aka bada bailin mutum ba yana nufin karshen shari'a yazo ba kuma da yawa zaka ga wani an tsare shi shekara da shekaru an hana bailin sa amma at the end of the day za a gama shari'a a gano kuma bai aikata wannan laifin ba kuma a Najeriya ba a daukar diyya a ce wani da aka tsare ka shekara da shekaru ba tare da ka ciwo kowa komai ba bari a baka diyyar wannan zaman da
kai ko hakuri ba a ba mutum subhanallah Allah ya kyauta balan je ga comrade barista mai na dama mutumin ka ne ka sha maganar sa a annan ce ba fa ina rufe abokin ka mai da shi ka sha maganar sa comrade barista me kake da shi zaka kara akai
wato bari dan yi tsokaci kadan malam Mizamil akan dawowar maina a wannan gwamnatin har ya kai daga deputy director aka kai shi mukamin director na ji bayanan maina kuma na bibiyi bayanan maina yadda ya kamata yayi bayani abin da ya ce bayan duk abin da ya faru hatta kai ya tafi Dubai wanda zan dan tattauna abin da ya faru kadan amma bari in fara tattauna abin da ya same ni ya dawo yace shugaban kasa ya je Dubai a hotel din da shugaban kasa ya sauka aka zo da mai bawo shugaban kasa shawara a harkar tsaro da Attorney General aka same shi akan ana buƙatar yazo ya taimaka yace to shikenan tunda haka ne shi daman kaza 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 yana so shi ma ya taimaka tunda an samu canji yanzu zai dawo ya dawo aka dawo da shi aka duk irin waɗannan abubuwan da aka faɗa an yi bayan ya dawo daidai lokacin da ɗan jaridu suka fasa kwancewa ga maina ya dawo yana kan mulki sai shugaban kasa ya bada order akan cewa lalle lalle ba a bincike shi ba a cire shi daga kan a kore shi daga ma'aikatar da yake kaga me shugaban kasa ya kamata ya a wannan lokacin kamata ya a kama maina a bincike maina sai aka ce a kore shi maina bayan an kore shi daga aiki
kuma kace su suka ce ya dawo
da bakin sai fada ba ni na ce ba da bakin sai fada ka gane ko da bakin sai fada ka gane ba su kariyata ba ka gane to ai kaga anan ai kaga an yi confusing yan kasa gashi wannan ya ce da man ya fada ya ce taya za a yi dawo daga sama ya zo babban office a irin
wannan
ba dawo da shi akai ba ya fada ina da bidon daga nan maina da ya ga cewa kawai ya ci banza da sauransu sai zakara ya bashi sa'a kamar yadda irin wannan former minister din nan mai badakalar takardar NYSC ita ma zakara ya bata sa'a ta kemi adeosin ta cika wandanta da iska shi ma cika wandansa da iska amma idan ka bibi maganganun maina barista zaka san cewa maina mutum ne mai siffa guda biyu akwai maina da ake zargi da badakalar kudin yan fansho sannan kuma akwai maina da ya san waɗanda suke da badakala iri-iri a ƙasar nan kama maina a wannan lokacin ba maina kadai za a kama ba za a kama mutane da yawa shi sa a tunani na ba da an kama maina ba sai aka bude mai hanya ya ci kwandansa da iska bari nan baka kadan akan bayanan maina akan abin da yayi ya fada cewa a lokacin Jonathan a lokacin yana deputy director aka bashi ake chairing din wani committee wato pension reform tax PRT akan cewa akwai badakala iri-iri da take faruwa akan wannan harkar fansho saboda haka yazo ya chairing committee a bincika a san menene yake faruwa maina a maganganun sa yace in ana zargin ya ci kudi bai kamata a rinka kallon shi shi kadai ba a wannan committee da aka nada yace akwai ma'aikatan EFCC guda 44 akwai ma'aikatan ICTC guda 35 akwai jami'an DSS a cikin wannan committee akwai da jami'an NIA akwai police akwai mutane daga ma'aikatar kudi akwai mutane daga ma'aikatar shari'a sannan wannan committee ba su da account nasu na kansu ko biro suke bukata sai su rubuta zuwa office din shugaban ma'aikata kuma sannan da signing din su ga baki dai waɗannan committee sannan za a fitar da kudi ina fatan ka gani to kaga idan ka tsaya ka kalli wannan abun ka san akwai maganganu a cikin maina sannan kuma maina yake magana a daidai wannan lokacin da yayi bincike akan wannan ma'aikatar fansho din ana magana cewa a duk kowane wata na Allah ana fitar da naira biliyan 5 da miliyan 200 kudin yan fansho da ake biyan yan fansho guda 141. Ina fatan ka gane da yayi binkice a ma'aikatar budget sai gano cewa ɗan pension da ake biya ba mutum 141 bane, abinda aka yi wa majalisa proposal ba mutum 141 bane, 258. Kaga an ƙara nawa? An ƙara wajen mutum 1090 wani abu. Ina fatan ka gane. Kuma sannan kuɗin da ya kamata a ce an biya wannan ɗan pension naira miliyan 800 ne da 25. Kaga naira biliyan 4 da miliyan 600. Yace ana rarraba su ne within waɗansu ofisoshi daga ofishin
shi da bakin sa yake faɗa,
bakin sa yake faɗa mana yace ana rarraba su daga ofisin shugaban ma'aikata, ofisin accountant general, auditor general, majalisa, duk nan ake sharing din kuɗin. Har ma yayi wata barazana yace in aka matsanta shi akwai ƙwai da in ya fasa shi a ƙasar nan mutane da yawa za su ji kunya, mutane da yawa za su ji kunya a daidai wannan lokacin. A daidai wannan lokacin barista mene ne ware, amma kuma sai kai tunanin cewa kwanan nan sai muka ji cewa jami'an DSS sun kama maina. In ka kalli shugaban DSS ne yanzu shi Bichi, zaka ga cewa honorable ya zo da wata irin guguwar sauyi a hukumar DSS. Akwai ci gaba, sannan har akai barazanar kwanakin baya akwai waɗansu mutane masu fada a ji a fada shugaban ƙasa da suke kokarin a cire shi
shi
Bichi, saboda ya zo da harkar gyara akan matsalolin da DSS. Bichi bai yi shawara da kowa ba, tunda ya san cewa ga kes din Maina ya kashe kunnuwansa ya kama Maina, da ya kama Maina sai ya danka shi ga hukumar EFCC. Kar ka manta a cikin waɗanda Maina yake magana suna cikin committee nan, hatta akwai EFCC, sannan akwai kuɗi da suka kai trillion ɗaya da wani abu wanda yake magana da hukumar EFCC a kaiwa a wannan lokacin. To ka gane ko? To ba na jin cewa akwai za a iya hada hujjoji daga hukumar EFCC yadda ya kamata domin a gurfanar da Maina har a hukunta.
Allah ya sauke.
Saboda haka wannan matsala ta Maina kawai sai dai in ce kawai dai Allah ya sauke.
Allah ya kyauta, ba mu da lokaci comrade. Bayanan da yawa kuma masauraro kuna gani babu lokaci. Muna da batutuwa zan guda uku yanzu, dole sai dai in ga ko za mu iya daukan guda biyu. Kuma honorable kanka zan dawo kafin da je gabarin sa. Akwai batu na tsarin na offshore inland basin na harkar tace mai fitar da mai da aka sake dauko dokar wacce ka fara bayani cewa tsari ne wanda aka ce idan an dau wani lokaci gangan mai ta kai adadin kuɗi kaza a sake bibiya a sake duba harkar kuɗin man fetur. Ita wannan tsari na offshore inland basin menene shi?
To doka ce ake ce mata offshore and inland basin PSC contract, watin PSC ne product sharing contract, watin doka ce da sojoji. Shi yasa wani lokacin nake cewa sojojin nan Muzammil a lokacin su sun fi fara kula kishin kasa, sun fi mu kishin kasan mu. 1993 aka wannan doka,
na'am,
ina da su lokacin marigayisa na Abacha,
na'am,
aka zauna da su waɗannan IOCs ake ce musu, international oil companies. Masu saurari na so su gane su ne su Mobil, Chevron, Total da sauransu, Ajib da sauransu. Aka zauna aka ce to dindin da mai ya kai dala 20 to za ku dawo mu do tebur din sulhu, mu zo mu zauna mu duba agreement din nan a ƙara wa gwamnatin Najeriya wani kaso a cikin wannan in ya kai dala 20.
Wato su kamfanonin cikin da suke hako mai,
suke hako mai
hanyar jejeniya,
hanyar jejeniya
cewa idan mai da ake sarwa a duniya da ake haka a Najeriya in ya kai dala 20
yawa
zamu sake dawo kuɗin da muke bawa Najeriya mu ƙara mata,
a ƙara mata exactly.
Kuma bai ba,
bai ba, saboda haka ba a ƙara baiwaye wannan agreement din ba sai wannan shekarar.
To wannan abu kafin ka dora laifin wa
shi ne nake ce maka kishi in ka dauko tsari sai nake nuna maka a yanzu sai ka ga wane ne ya fi wani kishi, mulkin farar hula ne ya fi ko mulkin soja ne ya fi kishi Muzammil. To ni a tunani na sai in ga soja ya fi mu kishin kasan mu. Shin na faɗa maka sai yanzu aka yi waiwai dokar ƴan majalisar tarayya, ka gane, da kuma ku ƴan jarida masu bincike, abinda ake cewa investigative journalism,
journalism
so shi sa ina yabawa ƴan jarida wallahi sun taimaki ƙasar nan. Suka ce akwai fa agreement ɗin nan kaza 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 kaza, aka fara rubuce rubuce sannan aka waiwai wannan agreement ɗin, ƴan majalisa kuma suka cafa abin, suka ɗauki abin da muhimmanci suka yi mata gyaran doka ga barista nan, shine suka yi mata amendment. To shine zaka ga shi kuma wannan nan da nan ya cafe ta, yi abinda shi chief of staff yi abinda ake cewa public relation. Ko ba gane ba ai Najeriya abinda za ta samu a yabana a 2020 za ta samu dala biliyan 1 zuwa dala biliyan 1.5 abinda zai ƙara shigo Najeriya kenan.
Ya la'akari da wancan abin kenan.
Yawa ai dokan ma baki ɗaya ɗauka ta yi a jaka ya hau jirgi ya tafi ya kaiwa shugaban ƙasa, duk ya saka hannu a kai. Shi ne za ka ji garba shehu yana ta wannan yanzu aka dawo da dokar. To na farko kaga abinda muke so mu ba shugaban ƙasa shawara, waɗannan kuɗaɗe da za su shigo Muzambil to a kai su infrastructural development fund.
Sun faɗi adadin da za su bayar ko?
A'a, ai ka san abu ne da moyu da mo kana hakoshi
samun yawan hakoshi yawan samun
yawan yawan samun ka amma ba za a samu kasa da dala biliyan 1 ba
to a shekara kenan
a shekara kenan sai dai sama za a samu dala biliyan 1 dala biliyan 1 da rabi dala biliyan 2
to Najeriya ta kusa daina kukan ba kudi kenan ya kamata daina ciwo ba shi kenan tun daga hanyar samun kudi
to ashe ne faɗa maka kaga ga hanyar samun kudi kaga in ana so in gaskiya ake yi magana cin bashi zai ragu amma abin da nake so nuna maka kaga waɗancan kudi ba a san da su ba yanzu an same su ran da kace zaka tura su a TSA ko kuma su tafi bureaucracy ko kanshin kudin nan ba za ka ji ba manyan ma'aikata ne da yan siyasa za su cinye
wannan
gogaggu so shugaban kasa yayi amfani da wannan damar ko ba gane ba ya kafa kansa tarihi in ba haka ba zai shekara 8 ko ba gane ba ba abin da zai nuna kwaya daya
amma wannan ba kafin je ga barista
na'am
wayannan kamfanonukan da kace za a sake zama da su a ƙara charges kudin da za su ka bawo Najeriya ai kuma ka faɗa kace gwamnatin Najeriya tana bin su bashi
ai shine nake faɗa maka ai kullun biyar bashin da kawai ake ka gane kullun kuma lissafin dokin ran da ake musammil kullun da matacce da rayi
wajen nawa kace ana bin su bashi
a yanzu a wannan abin da ba sai biyar da ba dala biliyan 62 ake bin su
dala biliyan 62
da biyu ake bin su
subhanallahi
yanzu a wancan agreement din da wasu da waɗannan kudaden ba kuma agreement din is there kamar na faɗa maka kamar case ne na PNID yanzu da zamu baya PNID in ba mai wasa ba dala biliyan 9 to mu ma ya kamata a ce sun ba mu wannan kudin so abin da nake zaton shugaban kasa zai ko ba gane ba indication kasar sa yana dawowa assignment din sa na farko saboda waɗancan kudin baka same su ba magana bashi zamu biya ma ba kamata ya zauna da waɗannan major marketers din shi da su ko ba gane ba shine babban minister mai kuma shine shugaban kasa to ku ta yaya za ku yi ku biya mu waɗannan kudaden a shekara nawa za ku biya mu ko ba za su biya yanzu ba
su fara
biyan wani abu in a yanzu zamu samu dala biliyan 5 dala
biliyan tunda zamu ce ai fatara mai tarzo
bashi exactly
ba ni da kuɗi ina cin bashi to ni ma wa nake yi ba
yanzu misali yadda muke ta kukan rashin hutan nan wanda kullun ta lalacewa take ta tabar wuri take kaga zamu samu kuɗin da zamu yi mambila
haka ne
zamu samu kuɗin da zamu gama zungeru zamu samu kuɗin da zamu yi zungeru duk a waɗannan kuɗaɗe amma na faɗa maka fa sai ba da kishi da commitment in ka duba yanzu tunda shugaban kasa ya zo babu mutum ɗaya da aka bincika na NBC ka duba da kadan da design
kuma akwai su da zaka ce ba
yana mutum ba shi ma na faɗa maka wanda ake bada kadan ma an bashi ma tukuici da minister a wannan gwamnati
wanda ake bada kadan da
shi kwarai da gaske shi ne GGM crew
exactly
to shi ba DSS sun tantance shi ba kafin an rashin minister
no na faɗa maka ai Nigeria da more you see ne da less you understand
Allah ya soke babu wani rabul ba lokaci sai dai bi minti 1 zuwa 1 da rabi barisa ka kalla mun wannan batu da honorable ya kwaso shi kuma mun je kamar ba wannan batun zai kalla mun ba zai kalla mun ofishin mataimakin shugaban kasa a gurguje ya ka kalli shi wannan batu da honorable ga kagam ga barin kallon da take ciki
ni ta hanyar fuskar da nake kallon sa wannan abu ne da za a ce shi ma abun maraba kuma in majalisa abun ayaba musu ne inda suka yi
aka sake farkar kade file din nan
eh a sa'idi aka kankanin lokaci suka yi kokari suka kara revisiting din wannan dokar suka yi mata gyaran fuska aka yi ma kokari ba sai an jira shugaban kasa ya yi kwana 10 da zai a can London ya dawo ba aka bi shi da ita domin isa hannu wannan an yi mutukar namijin kokari to amma ni abin da nake gani gwamnati idan tana bin talaka ko wani kuɗi ko makamanci haka a ce ga wani yayi almundahana ko yayi abin nan mafi yawa zaka ga akan zage kwanci a kansa to ko gwamnati ba za ta zage kwanci akan waɗannan kamfanonukan mai ba akwai hanya mafi sauki shine gwamnati da dukkan dan ƙasa duk sa'ilin da wani ya take ma haƙƙinka zaka iya bin hanyar shari'a domin ka karɓo haƙƙinka kamar inda aka kai Najeriya ƙara a London aka ba da judgment cewa mu biya wasu biliyoyin daloli to mu ma gwamnati ta kai kamfanonukan nan ƙara
a fara zama da su din da ba
su ai
in sun yi taurin kai
biyan wannan kuɗin ta tsauki zai ma wahala saboda haka gwamnati ta kai ƙara a kokarin yadda za a ba wa cases din accelerated hearing ma'ana a ba su sauraron gaggawa
yadda
abin da end of the day idan aka yi samu hukunci ko su biya ko kuma kadarorin su
haka ne
kaga inda gwamnati da gaske take inda ake bin mu bashi kwanaki na ce in bu mi sa'a ba in bashin nan yayi yawa akwai yiwuwar yan channel su zo su dinga kama manya kadarorin mu da turawa suna cewa ya zama mallaka
ko ai ta kame mu ana tafiya da mu
saboda haka mun ba to yanzu waɗannan kamfanonukan nasu da sai a hare su wajen execution tunda dama ka'ida kenan in kai nasara da mutum a shari'a kawo kuɗi babu saboda haka a kama kadarar sa mai motsi in babu a kama wacce take ginanniya to saboda haka inda gwamnati za ta yi aka to at the end of the day akwai yuwar cewa waɗannan abubuwan kamfanonukan na hakuma ba izamu mallakar yan Najeriya
da suka huce sai kai sun fara saka daro daga kasuwa
su kamfanonin ma
suna sayarwa
suna da tan hakan za ta fara kenan
gaskiya kuma baka san abun takeici ba Mozambique shine da dan kasa ake cutar kasar nan duk inda ka sani mother of corruption tana NPC
subhanallahi
ba inda ake cutar
kuma ka ce shugaban kasa ma bai taba ziyartar
ba ina faɗa maka kwarai da gaske bai taba ziyartar su ba
tunda yanzu
to ina faɗa maka in ka duba da NLPC din na billahi la ilaha illa huwa cuta da zalunci da ake yi bai kamata a ce mun je mun ciwo bashi ko kuma ba ai ba magana border bane magana NLPC za a jifafa ba magana wata shinkafa wajen dala miliyan 100
akwai wasu kudi da na taba ganin jarida a hannunka ka ce akwai wasu kudi ba a remitting ba ba a shigar ba
to duba district madam dan majalisar nan da mai kishi yace ka duba gani su waɗannan OSS din ko major markets ka san nawa ake sai musu da mai naira 125
su waɗannan markets masu sai da
ajiya assembly wani ya fito yace ku duba wannan zalunci sannan kai su kuma bashi sannan kai dan kasa independent marketa wanda zaka dauki kayan kashin kani ka san nawa ake sai maka naira 133 da kobo 26 su kuma bashi a 125 saboda haka ina faɗa maka badakala da zalunci da cin amana kasa yana nan a NPC din nan wallahi
da fatan zamu samu lokaci dai ka kallon mana NPC din nan honorable eh amma a gurguje saboda yanayin lokaci minti biyu muke da shi comrade zamu karkare da kai sai muka ji kwatsan fara shugaban kasa ta janye ma'aikatan da suke aiki ko kuma ma'aikatan musamman daga mataimakin shugaban kasa ana ta korafe ko da dai an zo an ce ƙarya ne ba haka bane amma dai in ka ji an ce jita ga abu to akwai kanshin gaskiya a ciki ban sani ba me kake so ka ce
wato ni ko kadan akan wannan mas'ala ban ga laifin shugaban kasa ba akan waɗannan abubuwan da jaridun kudu maso yammacin Najeriya suke ta yade akai wato in ka tsaya ka kalli tun daga kan tafiyar shugaban kasa zuwa London akan cewa bai ba wa mataimakin shugaban kasa acting president ba ana ta cece ku ce akan wannan abu na farko dai shugaban kasa bai karye wata doka ba a cikin wannan kasar sannan duk irin damammakin da shugaban kasa ya dauka ya ba wa mataimakin shugaban kasa a baya damammaki ne na kashin kai waɗanda masana suke ganin a matsayinka na shugaban kasa bai kamata ka dau irin waɗannan damammakin ka bashi ba in zaka bibiyi tarihin kasar nan ba a taba mataimakin shugaban kasa wanda aka dago kada nama aka bashi ba irin mataimakin shugaban kasa Osi Banjo na farko tattalin arzikin Najeriya yana hannunsa sannan matsala ta sabar da aikin yi da yaki da talauci yana hannunsa mu dawo mu kallu wannan yaki da talauci a wannan matsala ta yaki da talauci wanda aka cire ta daga hannunsa wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke janyo cece kuce na farko zaka ga cewa akwai zargin cewa an illatar da arewacin Najeriya kuma wannan abin a zahiri mun tattauna shi a wannan zaura sannan ma'aikatan da ake tunanin an janye in ana zargin cewa mafi yawanci ma'aikatan da suke office din mataimakin shugaban kasa a bangare ɗaya suke na kasar nan sannan idan ka dawo ka kallu waɗannan abubuwan zaka ga cewa ba wani abu bane suke haifar da shi idan ka kalli kutun gila da ke sisi na irin ta siyasa daman ya saba faruwa a cikin wannan kasar ba sabon abu bane idan ka kalli tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da Obasanjo an samu irin waɗannan matsalolin a first tenure zaka ga cewa suna tafiya successfully amma idan aka dawo second tenure saboda siyasa tana tunkarowa kuma ba zaka ce laifi bane yana ɗaya daga cikin kutun gila da ke sisi na ta siyasa a siyasance idan aka dawo second tenure bai kamata ma shugaban kasa in yana da interest ya bar wa mataimakinsa dama ta yawa
Allah ya sauke muna godiya Comrade Basi a karin farko dai shugaban kasa abin da yayi daidai
a ta yi sosai
mako ma sha Allah Allah ya sa a cigaba da aikata daidai a wannan burka ma yayi daidai go
wa
wannan mataki da
aka yi to ai shine aka gane ai baka san abin da aka faɗa ba cewa aka yi duk waɗannan wasiƙu wasu banje ya karbe su
to kuma an
ce kowa ya zo na office sa kuma zai ga shugaban kasa so kaga it's not the end of the movie ko kuma it's not the end of the story
to wai wani abu sai ne laifi suka yi aka sauya su ko kuma next level
next level ne kuma kamar yadda kamar da faɗa prerogative ne na shugaban kasa zai iya cewa duk an ya sauke su
hakkin sa ne
to bai kare wata doka
ba barista fa
idan ka yi kallo a kundin tsarin mulkin Najeriya shi kansa mataimakin shugaban kasa a dan bangaren gudanar da aiki to sai abin da shugaban kasa ya kuncino ibashi
ba laifi bane
ba wani aiki da zaka ce specifically aikin sa ne to saboda haka
wato ya safaya ta nan da ake faɗa
kuma wannan abin da aka yi shi ba na kokarin cewa wannan karfi da i da yawa wanda kuma amanar da aka bashi cewa ya amfanar da dukkan yan Najeriya amma yake kebe wani bangare da ifito
wato shi mataimakin shugaban kasa yana da wannan nasa laifin da ake gani
kamar yanzu misali mutumin 130 da yan kai da aka ce shugaban kasa ya kora daga aiki ai kaga mutane ne da ake ganin duk gabaki ɗaya sun fito daga bangaren sa kuma wasu suna ganin cewa
daga bangaren Lagos
bangaren shi Osubanjo bangaren Yarabawa sannan kuma ake ganin cewa duk wasu abubuwa da za su amfani al'umma suna yin haddama da babaki ne su rike sha abun nan wanda kuma kaga wannan abun ni matakin ma da aka dauka zan ci an makara saboda an
shirya kamata
kuda ana da dubniya akan mutane
to Allah ya kyauta ai
wannan abun inda zuciya daya aka yi to muna fata ai ta yin irin haka
to ba rusta muna godiya ba mu da yadda ai abba ya tsaya a kaina na ga sai daga hannu yake ba mu da yadda mu dole mu tsaye ta anan
amma fa ban gane wai ina da tayi shiga duk
kwana daktar yayi balaguro yayi tafiya baya kasar muna fatan dai Allah ya dace lafiya
Abuja ya tabu goyi
saraba sai dai kowa da tasa na tabbata kowa da ya tabu da salam amma fa an toshe boda na ga ta ina da shigo da kayan Allah ya dawo da shi lafiya to ina ga sai dai in ce Allah maimaita mana mako mai kamawa domin mu dora sai dai muna farin ciki sanar da ku cewa yanzu ga wanda bai ji wannan shirin ba zai iya ziyartar shafin mu na internet da www.dalafm.com inda zai ga daurin boye mun saka shi da zai iya downloading ko kuma ya kunna ya saurara ya ji sai a ga mutane wanda suke suna son su ji kuma ba su da lokacin ji amma da bin Abba Haruna Idris da ya sada ni da ku a masu sauraro akwai kuma Rabbi Labasi akwai Barista Umar Usman Dambai to sai kuma Honorable Aminu Lama Ahmad Muhammad Muzammil Ibrahim ya kasa daga batun nake cewa wassalamu alaikum.